This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Gwamnatin Somalia ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan tawaye aƙalla 40 a wani yankin Shabelle ƙarƙashin wani sabon aikin soji da takaddamar da zimmar kawar da 'yan al-Shabab. Jami'an ƙasar Qatar na da ƙarfin gwiwar cewa Isra'ila da Hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin Gaza. Sannan wasu jerin hare-haren jirage mara matuƙa da makamai masu linzami da Ukraine ta auna matatun man Rasha da su sun janyo gagarumin nakasu ga yawan man da Moscow take tacewa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shell kwatar rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin bayani akan jami'an tafiye da 10 da 'yan bindiga suka hallaka a garin Bomadi da ke jihar Delta a kudancin Najeriya. Rundunar ta ce ana kan gudanar da bincike da farautar maharan.
To halin yanzu aikin da muke yi kenan, kuma alhamdulillahi abubuwa suna bayyana. An kama mutane suna hannu kuma suna bayani, kuma bayanin nan insha Allah zai gwada mana abubuwan da suka kasance a lokacin da abu ya faru.
Janar Tukur Ismaila Gusauki na muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda ya tattauna akan batun yanke alakar ayyukan soji da Niger ta yi da Amurka da kuma batun tsaro a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Somalia ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan tawaye aƙalla 40 a wani yankin Shabelle ƙarƙashin wani sabon aikin sojin da takaddamar da zimmar kawar da 'yan al-Shabab. Cikin wata sanarwar da ma'aikatar yaɗa labarai, al'adu da yawon buɗe ido ta fitar, gwamnatin ta ce dakarun sojin ƙasar Somalia da ƙawayenta na ƙasashen waje ne suka yi wannan aikin da ya yi nuni da sa hannun ƙasashen da ke tallafawa dakarun Somalia wajen kai hare-haren saman a garuruwan Balduska da Baghdad mai tazarar kilomita 30 da kudancin Mogadishu ne aka gudanar da wannan aikin. Sanarwar bata tabbatar da lokacin da wannan aiki ya gudana ba, to sai dai kuma majiyoyin cikin gida sun ce lamarin ya auku ne da yammacin ranar Litinin. Jami'an ƙasar Qatar na da ƙarfin gwiwar cewa Isra'ila da Hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin Gaza, wadda za ta ba da damar a kukutar da wasu ƙarin mutanen da mayakan Hamas suke garkuwa da su, abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Qatar ya faɗa kenan a jiya Talata. Majid Al-Ansari ya yi wannan bayanin ne bayan kammala ganawar da aka yi a Doha da ta haɗa da shugaban ƙungiyar leƙen asirin Isra'ila Davi Barnea. To sai dai Ansari ya ce ba za a yi gaggawar bayyana alamun nasara yanzu ba. Ana duba yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita buta na tsawon makonni 6. Yarjejeniya ta biyu cikin sama da watanni 5 da aka kwashe ana gwabza faɗa bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma ta mako guda a watan Nuwamba. Bugu da ƙari kuma, ɗan jinkirta rikicin zai ba da damar sako aƙalla mutane 40 daga cikin sauran mutane 100 da Hamas take ci gaba da garkuwa da su a madadin sako ɗaruruwan Falastina wanda ke tsare a gidan yari a Isra'ila. Kana zai ba da damar shigar da ƙarin kayayyakin agajin jinkai zuwa Gaza. Wasu jerin hare-haren jirage mara matuƙa da makamai masu linzamin da Ukraine ta auna matatun man Rasha da su sun janyo gagarumin nakasu ga yawan man da Moscow take tacewa, a cewar masharhanta. Hare-haren suna zuwa ne a sa'ad da Ukraine na Ukraine da kawayenta suke yunkurin dakile babbar hanyar da Russia take samun kudaden shigan da ke tallafa mata a mamayarta a Ukraine, wanda ya rage yawan man da Russia take tacewa a duk huni da ganga 370,500, wanda ya daidai da kaso 7 na jumlar man da take tacewa bisa wani kiyasi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi. Matatar man Ryazan ta kama da wuta ne bayan wani harin jirgi mara matuki a ranar 13 ga watan Maris, lamarin da ya tilasta rufe muhimman sashen matatar biyu. Matatar wacce ke kudancin Moscow tana tace gangar mai 317,000 a kowace rana, wato kaso 5.8 na yawan danyen man da Rasha take hakowa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin ku ji karashin labaran duniyar, za mu leka bangaren rahotanninmu. Shell kwatar rundunar sojan Najeriya ta yi karin bayani akan harin da ya halaka wasu jami'anta a garin Bomari da ke jihar Delta a kudancin kasar. Rundunar ta ce ta baza sojoji a garin na Bomadi don gudanar da cikakken bincike da farautar maharan da kuma kwato makaman da suka sace a hannun dakaran kasar bisa umarnin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto da ke yankin Niger Delta ya yi hira da janar Tukur Ismaila Gusau mai magana da yawun Shell kwata tsaron Najeriya akan halin da ake ciki, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
A halin yanzu dai jami'anmu suna wa'annan wurare da wannan abu ya faru, sun killace wuraren suna bincike. Binciken da ake yi shine a tabbatar cewa an kwato wa'annan makaman da suka dauka da kuma wasu makamai ma wa'anda su suka mallaka kafin wannan abun ya faru. Sannan kuma kamar da ka sani, shugaban kasa ya ba shugaban hafsoshin soja na Najeriya Jenerali Christopher Musa umarni cewa ya tabbatar cewa an zakulo waɗannan mutane kuma an kwato waɗannan mafake hannunsu. To halin yanzu aikin da muke yi kenan, kuma alhamdulillahi abubuwa suna bayyana, an kama mutane suna hannu kuma suna bayani, kuma bayanin nan insha Allah zai gwada mana abubuwan da suka kasance a lokacin da abin ya faru.
Akwai rahotanni da ke cewa mutane garuruwa da makwabtan inda abin ya faru suna yin kaura ta dole, har bayanai na nuna cewa jami'an tsaro ana zargin sun farma wasu garuruwa da kuma abubuwan da ke faruwa a social media. Kamar me ake ciki?
Ba gaskiya bane, duk wanda ya san cewa bai da hannu buguna tabbatar masa cewa babu abin da zai same shi, ba dalilin da zai sa mutane su dinga yin kaura. Mu hukumomin tsaro ne, aikin mu shine mu kare jama'a, mu kare dukiyoyinsu, kuma mu kare martabar kasar nan. Duk wani abu wanda zai akasin wannan ba za mu kasance cikin shi ba. So in ka tabbatar cewa baka da hannu cikin wannan abu, kai zaman ka inda kake, bincike ake yi, kuma bincike zai nuna abin da ya faru. So ina kira ga mutane su kwantar da hankalinsu, su ci gaba da abubuwan da suke yi, kuma mu za mu ci gaba da binciken mu.
Al'ummomin garuruwan Bomadi dai da suka yi wa sojojin Najeriya kisan gilla na ci gaba da yin kaura ta dole, tare kuma da koka yadda suke zargin rundunar sojan Najeriya na cin zarafinsu.
My name is Abasefi of James. If the government should reduce it, it's not supposed to be so to involve the innocent.
Na cewa ne sunana Aba James. Ina fatan gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauki matakin rage karfin soji akan waɗanda basu ji ba basu gani ba a yankin namu, kuma muna cikin fargaba, muna gudun abinda ka iya bewa baya. Kuma gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta dau mataki kada a karar da mu. Shi kuwa wannan yace,
the killing is too much because it's not good for the military to be killing the people, innocent people.
Yana cewa ne gaskiya bai kamata sojojin Najeriya ba su rike wuce gona da iri akan wannan abin da ya faru, musamman kisan da suka yi wa mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wannan abin yayi yawa a haka, kuma muna son masu laifi a kamo su a kai ga hukunta
su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a jiya Talata ya kaddamar da wani aikin dakile safarar miyagun kwayoyi a manyan biraren Faransa guda 10. ciki har da Marsile. Birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa ne zai kasance mai masaukin baki a wasannin bazara na Olympics na wannan shekara ta 2022. Mun kaddamar da aikin ba sani ba sabo a Marsile da sauran birane a Faransa don dakile ayyukan safarar kwayoyi don kuma tabbatar da tsarin kasar, a cewar Macron ta kafar X. Cikin shekarar da ta gabata, mutane da dama sun mutu sannan wasu sun sanje kata a sakamakon rikice-rikicen yan kungiyoyi masu nasaba da miyagun kwayoyi a Marsile kadai, lamarin da ya yi matukar tasiri a rayuwar mazauna garin wanda ya bada kwarin gwiwar kaddamar da wannan gangamin. Abinda Macron ya faɗa kenan, akalla jami'an yan sanda 4,000 ne aka tanadar a Marsile cikin mako mai zuwa. A ƙarshe, tawagar lauyoyin Donald Trump a jiya Talata ta gabatar da wata takarda a gaban kotun kolin kasar a yunkurin Trump na samun kariya daga laifukan da ake zargin shi da aikatawa ta wajen kafa hujja da cewa dokar kasa ta baiwa tsohon shugaban kasar kariya daga fuskantar shari'ar aikata laifi a sa'ad da yake aiki. Ana sa ran cewa za a saurari shari'ar a gaban babban mai shari'a a ranar 25 ga watan Afrilu. Trump ya daukaka kara kan yadda wata karamar kotu ta ke amincewa da bukatar sa ta neman kariya daga tuhumar aikata babban laifi a cikin aikinsa a sa'ad da yake rike da mulki. Ana tuhumar Trump da yunkurin yin murdiya a zaben da ya sha kai a 2020. Takaddar da tawagar lauyoyin ta shigar ta gabatar da bayanai makamantan waɗanda lauyoyin Trump suka gabatar a baya, sannan ta jaddada kalaman da yi a lokacin gangamin neman zaben shi yayin da yake yunkurin samun nasara a zaben mai zuwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu koma gefe guda mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Nazarta da ma 'yan kasar jamhuriyar Niger na bayyana ra'ayoyi kan yanke alakar ayyukan soji da kasar Amurka. A Najeriya kuma matsalar tsaro na neman shige makaɗi da rawa a cewar masana. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne wata tawagar jami'an diplomasiyar Amurka suka kai ziyara a kasar jamhuriyar Niger domin tattaunawa da jami'an gwamnatin mulkin sojin kasar kusan watanni 8 bayan da sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin bara. To sai dai duk da yake tawagar ta Amurka ta gana da wasu jami'an gwamnatin ta Niger ciki har da Prime Minister, to amma duk kokarin yin ido hudu da shugaban mulkin sojin kasar General Abdurrahman Chani bai sami nasara ba. Bayan zirga-zirgar ziyarar da yan kwanaki kuma kwatsam, sai gwamnatin ta Nijar ta ba da sanarwar katse yarjejeniyar ayyukan soji da ta rattabawa hannu tare da kasar ta Amurka, wadda a dalilin ta nema Amurka ta girke sojoji sama da 1,000 a wani katafaren sansani da ta gina a kasar ta Nijar. Wannan mataki dai ya raba kan tunanin 'yan kasar, a yayin da wasu ke goyon baya wasu kam na ganin hakan bai dace ba.
Duna na Abbas Musa, mataki wanga wanda gwamnatin Niger ta ɗauka mataki ne wanda yake mun ji ma muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware, mu abinda suke yi cikin wannan kasa tabba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba.
Sunana Muhammad Lasho Agades. Matakin da gwamnatin ta ɗauka da bayan zuba ne ma.
Mu mun so lokacin da aka kore Nasaru France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunana Isu Sunu, to sai ba san ma abinda suke yi ba. Idan ka ga gara ma ta yi ya zama alheri da zaman. wanda kama ana amfana da shi an ce su tafi bai wace su go
tunana Suleiman cikin mutane da suna amfana da su in ka doka nan garin Agala sai cikin mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati da kiran manta kai da aske ita ta san me take shi an ta da kiran manta kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yayi musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke tunda su yanzu ba su ma san me za su yi ba
sunana Zabairu Alasa ni dai abin da nake gani Niger ya kamata ta yi na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta dauka ba sa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutun nawa ne suke aiki a karkashin saboda yanzu in aka ce a kore su to da yawa wata shaye-shaye ma za su shiga dalilin da kai rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-tare hayoyi
ficewar dakarun kasar America zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar America ke tallafawa dakarun Niger da kayan aiki da kuma yakar ƴan ta'adda Eji Muhammadu Bubakar
American suna da amfani cikin kasa ga gaskiya mutun daga sa suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni da gaskiya korasu ni ban ga amfanin korasu ba gaskiya fi suke dilla ya kamata dai wanga soza namu su samu su su daidaita tsakanin su da turan duka gaba ɗaya ba suna tallafawa yaman tsaron mu da kayan aiki fiye ga yadda bamu zato ma me kuma yayi wasu gaskiya bari mu koma bayan ya bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger
to sai dai kuma masani diplomasiya a Niger din Mustafa Abdullahi yana ganin matakin kan iya mai da hannu agogo baya a fannoni da dama saboda haka ya gargadi gwamnatin ta Niger da ta sauya tunani
ba mamaki haka ta faru don domin Burkina Faso da Mali a yan kariba ba su da halaka mai kari da Amurka bayan juyin mulki da ya hau in ka lura Niger din tana koyan salo daga waɗannan ƙasashen zancewa amma abin ya dan bani mamaki kaɗan domin gwamnatin Niger ɗin da ya amai kuma ya lashe sanda sojan Faransa za su zare Niger Amurka da Togo su ne aka zaɓa kawai masu shaidu yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru yanzu kaga yanzu da aka tsaida mu'amala da Amurka barcin tayar fannin soji wasu fannoni kuma musamman na ci gaba na aiki cin gaba yana yiwa kuma na aikin agaji yana Amurka ita ma ta tsaida shi mulki yana so a ɗan samu sarari ba a so gwamnatin ko na rikon kwariya ne kuma na zaɓen demokrasiya ne a ce yana sama hudu da yawa ya kamata dai a sake dibawa a gani wacce ce hanya ta hita domin a samu ƙasar Niger ta nemi gurinta na da aka sani babban ƙasa wadda duka duniya an san ta mai tarban baki mai mu'amala kuma da kowane ƙasashe.
Waya za a iya kwatanta girman matsayin jamhuriyar Niger a wajen Amurka da kuma matsayin ita Amurkar a wajen jamhuriyar Niger a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta ayyukan soja da ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu a baya.
Abin da nake so ka gane, ta Amurka ƙasar Niger tana da muhimmanci gare ta domin daga nan ne take samun wasu labaru na lefan asiri wanda yake taimaka mata. Ya kamata a ce da yake tana ƙasar Niger ta taimaka ma ƙasar Niger. Kuma kaga daga ƙasar Djibouti ina tsammani Niger ita ce ƙasa ta biyu a Afirka inda Amurka ta zuba kuɗi sosai.
A yadda abubuwa suka yi zafi idan ka saurari sanarwar nan ta hukumar mulkin sojan Niger, kana ganin akwai yiwuwar ɓangarorin biyu su sake zama domin watakila samar da masala?
Amurka ina tsammani ba za ta raba ta bada Niger ta yi duka dabarorinta a sake dawowa a tattauna idan ta bada nan gungurin Niger abubuwa da yawa za su bace mata.
Mustapha Abdullahi, wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da jamhuriyar Niger ta karfafa hulɗa da wasu ƙasashe na gabashi irin su Rasha da Iran da su Taki.
Su waɗannan ƙasashe ka wani Rasha wani China wasu da wani Iran ba cikin al'adar su bane aiki na agaji. An yi sanin su mahiwanci abin da ya sha harkar yaki. Kana so ba kaso a dai ka san da cewa USAID tana taimaka tana aikin agaji sosai ba ƙasar Niger ba kadai duk ko ina inda Amurka take.
yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda yan kwanakin nan yan bindiga suka dingi daukar daruruwan mutane ciki har da yara da mata har ma da dalibai a arewacin kasar gabanin wani mummunan harin kwanton bauna a farkon wannan makon wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji sama da 15 a kudancin kasar. Farfesa Usman Yusuf kwararren likita ne kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa da demokradiyya, yana ganin tura ta kai bango.
Wato abubuwa tsaro duk sun tabarbare yanzu kasar nan, daga Katsina, Zamfara, Kaduna, Sokoto, Kebbi, Niger, komai ya tabarbare. Dole gwamnati da jami'an tsaro su zauna su ce me ya kawo haka. Yanzu dai dauke yaran nan da aka yi na kuriga a Kaduna, yara fiye da 287 wanda aka sani kenan, an ce ma wanda aka dauka sun fi haka, yara makaranta shekara 8 zuwa ga shekara 12, abinda tashin hankali shekara 10 yau bayan da aka dauke yaran nan na Chibok. Har yanzu ana dauke mana yara daga Chibok, aka zo Dabci, sannan aka zo Kankara a Katsina, aka zo Jangebi a Zamfara, aka zo Kagara a Niger, sannan ga yan Baptist, ga yan birnin Yawuri, yanzu wuri shekara 2 komai shuru. Amma yanzu duk yan kwanakin nan dauke-dauken makaranta duk ya karu, an dauki yaran makaranta jami'a tarayya ta Gusau mata guda 50, sannan wayanda aka sako da tarajiya, sannan matan jami'ar Dutsen ma na tarayya, sannan kuma yanzu gashi kuma an je an dauke yara kanana. Da wanda a dauke mana yaran nan kanana tun da aka dauke su a Tegina, intina yau rin shekara 2. Amma da tashin hankali yanzu a ce wannan dauka da aka yi da rana tsaka da safe, yara sun gama makaranta, sun gama assembly, wayannan ta da suka zo suka yi ma makarantarsu da'ira, suka dauke yara daga primary zuwa secondary school shekara 8 shekara 10 har da wasu malamansu. Iyayensu an ce a ƙauyen suna kallo, ana tafiya musu da yaya cikin daji. Jami'an tsaro babu wanda ya san wayannan na zuwa kan babura fiye da 100, sannan suka zo suka dauki wanda za su dauka, suka kore wanda za su dauka kamar shanu aka shiga daji a kasar da ke da sojojin sama da ƙasa da na ruwa da 'yan sanda, abinda tashin hankali.
To shin wani nauyi gwamnati ke da shi wajen yaki da wannan matsala?
To ai gwamnati kundin tsarin mulki ya ce gwamnati aikin ta ɗaya ne, ta kare rayukan jama'a da abin nan dinsu. Saboda haka an gwamnati ba ta iya kare jama'a ta, gwamnati ba ta da wani amfanin ka kira ta gwamnati. Duk duniya aikin gwamnati ɗaya kenan, ta kare jama'a. So yaran mu ma ba za mu iya aika su makaranta ba, yaran makaranta a ƙauye, in kika je ƙauye nan kinga makaranta babu komi kamar kwata. Amma talakawa sun kai 'ya'yansu a makaranta, amma an je an ɗauke su. Wato abinda muka lura a arewa tun lokacin Chibok, daga Boko Haram har wannan 'yan bindigan da ke zuwa arewa, ba a son 'ya'yanmu su je makaranta, balle 'ya'yanmu mata. Akwai bayan da aka ɗauke yaran na Chibok, an yi wani abu, wani ƙuduri na gwamnatin tarayya da ake kira Safe School Initiative, inda za a ga za ka kare yaranmu na makaranta, amma duk magana ce kawai, babu abin da ya faru. Ba a kare yaranmu a makaranta haka yaranmu suke zaune, mutanen nan su zo su ɗauke su biya da su kuɗi da ba. A ƙauyen nan ƙuriga babu ɗan sanda ko da bulle soja. Saboda haka ba a san suna zuwa ba, duk taron babura da suka zo da shi kuma ba a bi su cikin daji ba. Abin da tashin hankali, wato wannan gazawa ce ta gwamnatin tarayya, gazawa ce ta sanin jami'an tsaro su san cewa wayannan za su zo, gazawa ce kuma na sojoji an kasa bin wayannan a ɗauko yaran nan. Yanzu abin tashin hankali shi ne ba yaƙi za a je ba an so yaran nan, dole a yi lalama. Bikazin sojoji suka ce za su je da yaƙi, ba mu son, ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya. Saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan da hakuri da lalama. da addu'a. Kuma mu za mu ci gaba da daga murya mu ga mu ce mu gwamnati ta gaza lokacin da za mu zauna mu rika nuna hannu mu ce ga wayanda suka gaza ba yanzu ba sai an fito mana da yaran nan duka.
To akwai wani da kai kwanaki inda kace amfani da sojoji wajen yaki da masu garkuwa da mutane ba zai kawo wani nasara kawo karshen matsalar ba. Menene dalilin ka kuma sannan me cece mafita? Shin kana nufin tattaunawa tsakanin gwamnati da su waɗannan 'yan bindigar kamar yadda Sheikh Gumi ya faɗa?
Ai wato tattaunawa ta zama dole. Dan duk inda ake yaki a duniya dole a tattauna. Ko America da ta yi ta yaki a Afghanistan ba suna ta magana da Taliban ba, ko yakin nan da ake a zirin Gaza ai ana tattaunawa. Balle mu nan cikin gida kanmu muke yaka duk soja inda ya je yaka kanmu muke yi. Kuma mun ce Boko Haram an yi shi yau shekara 15, wannan yaki da yan ta'adda an yi shi shekara 9, ga inda ya kai mu. Shugaban kasa ni daga kasan nan nake shugaban kasa Muhammadu Buhari sanda ya hawo mulki a Katsina ba mu taba ganin gudun hijira ba. Duk kananan hukumominmu ba mu da matsala, amma yanzu ya bar mulki shekara 8 Katsina kananan hukumomi 22 cikin 34 65 bisa 100 ana dar bacin duk yakin da aka yi ta ne shekara 8. To za mu zauna mu ce yakin an yaki shekara 8 ga inda ya kai mu, muna son a ƙara wani yakin aiki shekara 8 ne. Dole muka ce kowa ya shigo a gaida za a samu maslaha. Wannan yaki ne tsakanin 'yan uwa da tije da malamai da sarakuna, dole a shigo. Ko gida ne in yara na fada ba mamarin su zaki ba, zaki kira ki ji kowa a shiga tsakani. Saboda haka wannan abin da nace dole manya dan mu mun shiga daji da mu da Sheikh Gumi da tawagashi mun shiga daji jihohi 9 duk wayannan manya yan ta'addan ba wanda ban zauna da su ba.
Saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa za mu kawo muku karacin tattaunawar da Farfesa Usman Yusuf da ma wasu batutuwa na daban. Yanzu kam a madadin abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Zara Aminu Fage da kuma Salimu Mini Barma, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga nasiha albarkacin azumin watan Ramadana.
Sunana Suleiman Abdullahi, kiran da zani ga musulmi na duniya musamman mu Najeriya, wa'anda Allah ya sani musulmin Najeriya ya kamata ya gane cewa hakikan Allah mai amsa addu'a ne. Don akwai bukatun da muka sa gaba Allah ya biya mu musu, amma mun samu matsaloli cikin wannan al'amuran namu na Najeriyance. Ina kiran duk musulmi mu ci gaba da karfafa addu'a cikin wannan dama da Allah ya ba mu ta wannan a wannan wata. Ubangiji ya zanna da kasan mu lafiya, arzikin da yake mu tasgaro Allah ya hada mu da shi, ya ba mu wadata mai amfani, ya sa mu rayu mu albarka, ya amfani zuriyar mu maza da mata, Allah ya sa mu gama lafiya, ka sa mu iko ka ga mu Allah damuwar da kake ciki. Muna ma shugaban kasan mu addu'a kyakkyawan zaton da muke mashi, Allah ba shi ikon cika ma 'yan Najeriya shi. Muna addu'a matsalolin da suke damu mu Allah ya mana magani su. Yana da kyau cikin dare a ƙara zage dantse a ci gaba da addu'o'i a cikin dare. Da sadda duk mutum ya tuno damuwar da ke gaban shi yana iya gaya ma Allah, matsaloli na ɗauke da azumi. Allah ya samu dace. Ya mun laili in an samu iko ko karatun Alƙur'ani, in an samu iko. Insha Allah. A wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a a kasar nan, Allah ya zauna da mu lafiya kuma ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu, Allah ya samu amfana da shi don muna da ruhin asiri kasar nan.
To yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya.
Kamar yamma takaitan, gwamnatin Somalia ta ce ta yi nasarar halaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin Shabelle karkashin wani sabon aikin sojin da ta kaddamar da zimmar kawar da 'yan Al-Shabab. Jami'an kasar Qatar na da karfin gwiwar cewa Isra'ila da Hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta a rikicin Gaza. wanda za ta bada damar a kukutar da wasu karin mutanen da mayakan Hamas suke garkuwa da su.
Jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaitun wannan shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya, da Baba Yakubu Makeri wanda ya hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.